الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 22 ga watan Rajab shekara ta 1436 Hijiriya, wanda ya dace da 10 ga watan 5 shekara ta 2015 Alisafin Turawa, darasi na 62 a cikin wannan lissafi mai albarka na Ahkamul Jana'iz wa Bid'uha li Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, wanda yake zuwa muke tattaunawa a wannan masallaci kai tsaye daga masallacin kofar Nasarawa, Ihya'u Sunna a kofar Nasarawa a cikin birnin Kano, Nigeria. Ina jin idan ƴan uwa ba su manta ba, muna kan gabar magana ta 86, bayani dangane da haramci na yin sallah a lokuta guda uku. Aka kawo hadisin da yake hadisi ne sahihi ingantacciya da Imam Muslim da Imam Abu Awala, cewa lokuta guda uku manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana a yi sallah a cikin su, sannan ya hana kuma a binne mamata a ciki. Na farko hina tablu shamsu bazighatan hatta tartafi, lokacin da rana take kodowa. Na biyu shine yaqumu qa'imu zahira, lokacin da rana ta kala a tsakiya, ba a sallah ba a binne mamaci. Na uku shine tabayyatu ko tatabayyatu shamsu lil ghurub, lokacin da rana take karkata dan fadawa. Jama'a, wannan lokuta guda uku ko gawa ne aka dauke ta ba a zuwa a binne ta a wannan yanayi, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana abin neman mata a wannan lokaci. Bayan ya kawo cewa Imam Muslim ne ya fidda shi da dukkan marwayta, shi Albani ya ce qala qultu li Uqba ayusallu bil layli, lokacin da ya ce wa Ahmad min tariqi a Ali ibn Rabah anhu, وزاد البيهقي قال قلت لعقبة أيدفن بالليل قال نعم قد دفن أبو بكر بالليل. وفي شيء هذا مجانا شياها لتا أبن ماما تشيد جدري كما المثال وليا متي أني ما تصلى أنجم كومي كومة جدرني بايا مغربا كوباين إشاي, shin ana iya binne mutum da daddare ko ba a binnewa? Riwaya yake cewa a za a binne mana, ba ga shi sayyidina Abu Bakar as-Siddiq khairun nasi ba'da rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ba ga shi an binne shi da daddare ba? Kaga yadda mun samu fa'ida, Abu Bakar ma ashe da daddare aka binne shi. Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq kenan, idan ta kama dalilin ya kama uzuri ya sa za a binne wani da daddare, to za a iya binne shi. Akwai riwaya da ta zo na har Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yusalla ar-rajul bil layl hatta yusalla alayhi, annan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hana a binne mutum da daddare. To amma a ƙarshen hadisin sai ce hatta yusalla alayhi har sai in an masa sallah. Kaga anan gurin kenan hadisin ba ya hana a binne mutum ne da daddare ba kawai, ya hana a binne mutum da daddare ba a yi masa sallah ba. Kada shi ai saboda dare ne, ba sai an tashi mutane ba, a kyale jama'a suna bacci, a tukunku ya shi haka a kai shi a je a binne shi. Magana ce in dai ba a yi wa mutum sallah ba, ko da lafi aje abin ne shi da daddare a hakura a kyale shi sai gari ya waye ayi masallah. Amma idan mai sallah to ba ne sai ayi abin shi da daddare. Abu Bakar ma da daddare aka binne shi da sunadi ingantacce. Malamin shi al hadithu bi umumihi يشمل الثلاثة على الجنازة، وهو الذي فهمه الصحابة. فروى مالك في الموطأ ومن طريقه البيهقي عن محمد بن أبي حرملة أن زينب بنت أبي سلمة توفيت، وطارق أمير المدينة، فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح ووضعت بالبقي، كوفة وضعت بالبقي. قال: وكان طارق يغنس بالصبح. قال ابن أبي حرملة: فسمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها: إما أن تصلوا على جنازتكم الآن، وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس. وسنده صحيح على شرط الشيخين. ننظر ما لم يتشوى رواية الأنسام يسي حديث بأمومه أدن إلي جباتين حديثي أنا نونا منا من صلى وجنائزة ونعديسي جيت النبي هنا أي صلى أتشلو كتن نم غدا أخو أي صلى كنا كاجة حد صلى جنائزة أوان شن كنا كوديرو كسرانا تنا شاقاجة واتو أشياء كو دوك سندا rana take hudewa ko kuma lokacin da rana take fadawa da sallar farilla da sanafila da ta jana'iza duk ba a yi daman ba ma lokacin sallar farilla bane kina ya hada dai ko sallar hadda ta jana'iza kuma wannan shine abin da sabai suka fahimta me dalili ga imamu maliki ya rawaito a cikin littafin muwatta littafi ne babban littafi a cikin littattafan hadisi kusa sai da aka fara gabatar da muwatta ma aka yi Buhari shi sa za ka ga cikin sirrin sahih Bukhari da mai karanta sahih Bukhari duk babu inda yana da riwaya daga Malik to sai ya fara kawo Malik ba fa cewa ne Imam Bukhari da Maliki bane amma wato saboda darajar Imam Malik da kuma karfin hadisansa za ga Imam Bukhari duk babu idan ya kawo insha Allah da mai karantawa in ka bibita za ka ga yana kawo an Malik akwai riwaya daga Malik so a da kafin Bukhari babu littafin da ya kai muwatta amma da Bukhari ya zo ya bayyana shi kuma ya fi muwatta faɗi da yawa da kuma inganci sai ma bali ya ruwa shi a cikin muwatta ta hanyar sa Baihaqi daga Muhammad ibn Abi Harmalata akwai wata mata mai suna Zainab binti Abi Salama yan gidan Ummu Salama ta rasu a lokacin da ta rasu a wani sarki Tariq shine sarki a Madina shine gwamna a Madina sai gashi an zo da jana'izar ta da gawarta bayan sallar asubahi a kula da hadisin sai aka sa ta aka ajiye ta a baqi'a baqi'an nan tana kusa da makabartar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama wa kana tariqun yughannisu bisubhi shi kuma dabi'ar wannan sarki wannan tariqu yana yin asubahi da sauran duhu shine yughannisu bisubhi da sauran duhu yake yin asuba kaga maganar dare din ya shigo kenan mana baya yin sallar asuba yi sai gari ya waye talibul abi harmala ibnu abi harmala shi sai na ji Abdullahi dan Umar a lokacin yana cewa wa ma'abuta wannan jana'iza din iyalinta imma an tusallu ala janazatikum al'an ko dai ku yi jana'izar ku salla a yanzu ku mata salla a yanzu gawa ku kuma salla a yanzu bayan asubahi din nan wa imma an tatrukuha hatta tarja'a shams ko kuma ku barta sai rana ta fito wannan isnadi ne mai kyau a bisa sharadin Bukhari da Muslim me yake nuna wa yana nuna mana cewa hatta sahabbai sun fahimci sallar jana'iza ba a yin ta a lokacin da rana take hudowa. Jana'iza ba a yin ta a lokacin da rana take hudowa. In ba haka ba, me yasa Abdullahi ibn Umar yace ko dai kuma sai yanzu ko kuma sai rana ta fito? Dan ya nuna mana shar'a ya dace da daidai lokacin da ranar nan take fitowa kuma lokacin ake yi wa jana'izar sallah. Ba a san haka. Kenan jama'a ya kamata mu kiyaye. In za a yi wa gawa sallah a nisanci waɗannan lokuta. Lokacin da rana take hudowa ko kuma tsakiyar rana irin 12 ɗin nan. Ko kuma lokacin da rana la'asar ta yi nisf har rana tana fadawa. Ba a so a yi sallar jana'iza a wannan time ɗin. Kuma wannan haka sahabbai ma suka fahimta saboda wannan riwaya sai Imam Malik a cikin Muwatta Allah ya masa rahama. To sai ya kawo ta magana ya ce kuma rawa Malik an ibn Umar qala yusalla ala al-janazati ba'da al-asr wa ba'da as-subh idha sulliyata li waqtihima wa sanadu sahih aidan. Ya wata riwaya mai kara karfafa zancen Malik ya daɗa ruwaitowa daga Abdullahi ibn Umar yace shi Abdullahi ibn Umar yake cewa ana yi wa jana'iza sallah bayan la'asar. Ma'ana ya halatta a yi sallar jana'iza bayan la'asar, haka kuma ya halatta a yi sallar jana'iza bayan asuba. Kenan wannan hani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi na cewa kada a yi sallah bayan asuba, bayan la'asar bai shafi sallar jana'iza ba. Ita za a yi mata saboda hadisin da ya zo cewa idan ɗan uwanku ya rasu to ku gaggauta kai shi makwancinsa. Idan ma'abucin alheri ne to ai alheri ne a gare ku ku kai shi. Idan kuma masharranci ne to ai sharri ne a gare ku ku bashi a gidanku. Kuma sharri ne ku bashi a kan kafaɗarku, me amfanin ku ajiye shi da bai da alheri? Idan kuma alheri ne to me amfanin ku ajiye shi a gidanku? Ku kai shi zai ci gaba da shin moriyar alherin zamana. To kaga hadisin ya nuna mana a gaggauta kai mamaci. To amma duk da gaggauta kai mamacin ba a yadda a yi wa mamaci sallah a daidai lokacin da aga rana tana hudowa ko a tsakiyar rana ko tana faɗuwa, ba dole sai an yi haƙuri. Sannan wancan hani na yin nafila bayan asuba da bayan la'asar bai shafi wannan ba, kamar da wannan riwaya ta tabbata a cikin Muwatta daga Imam Malik daga Abdullahi ibn Umar. Yace ya halatta a yi sallar jana'iza bayan asuba, ya halatta a yi sallar jana'iza bayan la'asar idza sulliyata li waqtihima, idan an yi sallolin akan lokacin su. Ma'ana in asubahin an yi ta akan lokaci ba a yi jinkiri ba, kada a zo an yi jinkiri a ƙoƙarin yin sallar jana'izar a dace da lokacin rana take fitowa. Ha kuma la'asar din ma in an yi ta akan lokaci, kada in ba a yi ta akan lokaci ba an jinkirta kuma a zo ana sallar jana'iza ya dace lokacin rana tana faduwa, wannan ma bai halatta ba. Wa rawa al-Bayhaqi bi sanadin jayyidin an ibn Jurayj أخبرني زياد أن عليا أخبره أن جنازة كل جنازة وضعت في مقبرة أهل البصرة حين اصفرت الشمس فلم يصلى عليها حتى غربت الشمس، فأمر أبو برزة المنادي ينادي بالصلاة ثم أقامها، فتقدم أبو برزة فصلى بهم المغرب. ففي الناس أنس بن مالك وأبو برزة من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلوا على الجنازة. قال الخطابي في المعالم ما ملخصه. بياتي الله تعالى مسا رحمة يا رويتو حديثي لإسناد من شوء بن تشيد ابن جريج يشي زياد يا باش لاباري علي يا باش لاباري أنك وتجنائزة أمك برتا شمتانا بصرا. Basra a kasar Iraki take. Lokacin da rana ta yi ja ta yi fata-fata ɗin nan tana ƙoƙarin za ta faɗi kenan. Kun lura, jana'iza ce aka kawo, gawa ce aka kawo ta. Lokacin da aka kawo ta rana ta yi wannan ji a faɗi-faɗi tana ƙoƙarin ta fada gagawa kuma an kawo ana so a yi wata sallah. Abin mamaki shi ne ce falam yusalla alaiha, sai aka ki a yi mata sallar, ba a mata sallar ba a lokacin hatta gharabat ash-shamsu, asu da rana ta fadi. Kaga wannan yana nuna mana ba a so a yi mata sallar a lokacin dan kada a dace rana tana faduwa a lokacin. Shine hatta gharabat ash-shamsu, da aka bari rana ta fadi. Fa amara Abu Barza al-Munadi, sai Abu Barza ya kirayi mai shela, yayi shela yace bismillah a zo a yi sallah. Sannan aka daura sallah, Abu Barza ya wuce ya yi mata sallah, ya musu sallah, aka yi magariba tukunna. Sannan kuma aka yi sallar jana'iza. Shi mutane a lokacin a wannan abin da ya faru, akwai Anas ɗan Malik, karka manta Anas ɗan Malik ɗin nan malam min fuqaha'i sahaba, a cikin sahabbai idan ana nema waɗanda suke sun san addini, sun san fiqhun addini, akwai Anas ɗan Malik a gabansa. Akai wannan kaga da ba daidai bane, da zai magana da zai jara. So wannan yana daɗa ƙarfafa mana wannan ra'ayin da ya gabata, ba a yin sallar jana'iza a wancan lokaci. Abu Barza kuma shi kuma yana cikin mutanen Madina al-Ansar, sahabatu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sallar shi sallar jana'iza ba magariba. Imam al-Khattabi ya faɗa a cikin littafin Ma'alim as-Sunan Sharh Sunan Abi Dawud na Imam al-Khattabi, wannan littafin da ba yana da kyau kwarai da gaske musamman ɗaliban ilimi, wanda yake sai Muriyar Sunan Abi Dawud, sai samu littafin Sharhin Abu Dawud da na Ma'alim as-Sunan. Akwai karatu a cikin littafin nan, akwai ilimi malam, akwai albarka, yana da kyau kwarai da gaske. Za ga da yawa malamai suna kafa hujja, suna quotation da wannan littafi na, a cikin wannan littafi na Ma'alim as-Sunan na Imam al-Khattabi, yana da kyau kwarai da gaske a mallake shi. To ga abin da ya faɗa a taƙaice. واختلف الناس في جواز الصلاة على الجنازة والدفن في هذه ساعات الصلاة. كراتي كده. باي وانتن جوابي دي جواب تمالا. امام الخطاب يقول جماعة كيسا فان المتاني دنجلي بحلت شنين سلر جنائزة. دبني ممشي اتشوالا نوكتا قداوكو. Ta san fuka hau kuma bayan an kawo hadisi kuma sai a ci saɓani rahmatullahi alaihi. Sai ce fa dhahaba aktharu ahli al-ilm ila karahati salati alaiha fi hadhihi al-awqat, mafi yawanci majority, mafi rinjayen malamai ahli al-ilm mazuwa ilmi sun tafi akan cewa lallai dai ba a son yin sallah wa jana'iza a ɗaya daga cikin waɗannan lokuta guda uku. Daga cikin manya-manyan malamai na duniya da suka yarda da wannan ra'ayi na cewa kar a yi sallar jana'iza a waɗannan lokuta, akwai Imam Atha ibn Abi Rabah. An gane ko? Shi wannan Imam Atha ibn Abi Rabah al-Majdi ibn Abdullahi ibn Abbas ne. Abdullahi ibn Abbas, Hadrul Umma, عالم بالتفسير، مثلا القرآن كده وانده تفسيرين يعني على زوا وجنس دن أسان قرآن فسرسا. أكشي ما من آية في كتاب الله، باب وتآية أشي اللي تافن ألا القرآن. فاشي عبد الله إذن أباس هنا درائي أكنت إن شاء الله in dai za ka karanta sunan al-Qur'ani kowace aya sai ka ji an ce Abdullahi ibn Abbas ya ce kaza, dan gidan Abbas ibn Abdul Muttalib baffan annabi sallallahu alaihi wa sallama, sannan ka ga dan uwan manzon Allah ne Abdullahi ibn Abbas. Shi kuma addu'a ce ya samu daga manzon Allah, shi sa Allah ya ba shi wannan falala. Haka nan ne manzon Allah ya masa addu'a, yace Allahumma faqihu fi din wa alimu tawir, ya Allah wannan yaro yana cikin sabai kuma yara matasa, ya Allah wannan yaro ka fahimtar da shi addini, faqihu fi din wa alimu tawir, kuma ka sanar da shi fassara alqur'ani, bisa almajiransa ya karantar da su alqur'ani da fassararsa daga bango zuwa bango. Imam Mujahid yake cewa na karanta qur'ani, fassara alqur'ani, tafsirin alqur'ani tun daga farkon Bakara har zuwa Nasi, bango to bango. Abdullahi ibn Abbas, babu wata aya face shi da na tambaye shi ne Allah yake nufi a ina aka saukar da ita da sauransu. Ya san Qur'ani, ya sani. To wannan mutum a faɗin na almajiransa shi ne tabi'i ga An-Nakhai, shi ne Ibrahim An-Nakhai, ga Imam Al-Auza'i, ga Imam Al-Sawri, Sufyan ibn Sa'id Al-Sawri, da kuma malaman da ake so da su ashabul ra'ayi, su almajiran su Abu Hanifa, Allah musu rahama, da su Imam Ahmad wa Ishaq, da Ishaq da Imam Shafi'i, aushi to da Ishaq sai aka tsaya a nan gurin. Yace wa Shafi'i yara salata wa dafna ayyi sa'atin min laylin aw nahar. Bayan gama wannan kuma sai aka ce, to shi kuma Imam Shafi'i, Allah ya ji ɗansa da rahama, yana ganin ya halatta a yi sallah ta jana'iza, kuma ya halatta a binne gawa a kowane lokaci, min laylin aw naharin, daga dare ko da rana. In ji wa Imam Shafi'i wannan a ra'ayin Imam Shafi'i, kenan har waɗannan lokutan ma da aka ce kar a yi kenan ko? Ga hadisi
ga Imam Shafi'i kuma sai Albani yace wa qaulul jama'ati awla li muwafaqatihi lil hadisi, ko li muwafaqatihi hadisa. Ai maganar jama'an nan da suka gabata, su Aba, su Nakhai, su Auza'i, su Sauri, ha, ai maganar su za a bi saboda maganar su ta dace da maganar Annabi, haji sunna kenan. Mana duk lokacin da aka faɗi wani abu, ko mun darajar malami, ko mun matsayinsa, ko mun sharafarsa, ko mun ɗaukakarsa, Allah ya ƙara masa daraja da ɗaukaka da matsayi. Idan aka faɗi maganar Annabi, to sai an fara gabatar da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ta kowa. Kaga anan gurin sai a ba Imam Shafi'i haƙuri, wala Allah hadisin ne bai zo masa ba, wala Allah, wala Allah, wala Allah, ko ba komai dai, daman shi ma ya faɗa, mun karanta da ku. Ya ce duk hadisin da ya inganta daga Annabi, to wannan shi ne ra'ayinsa. Sai yanzu anan za mu iya cewa mun rufe magana cewa waɗannan lokuta guda uku, saboda hadisin Annabi ya hana a yi sallah, kuma abin neman mata, to a kiyaye. A anguwarku ne, kaga tsakar rana ne, ka ce jama'a ba abin neman mace ko a yi mai sallah a tsakar rana, a yi haƙuri sai an yi azhar. Ko ɗaya daga cikin waɗannan lokuta ne. Kultu wa minhu ta'lamu anna da'awan nawawi jawaza hadhihi salah bil ijma' wa huwa minhu rahimahullahu ta'ala. To akwai maganar Imam An-Nawawi, Allah ya ji kansa da rahama, cewa wai ya halatta ai wannan sallah ta jana'iza a cikin waɗannan lokuta, wai halal ne bil ijma'. Haka Nawawi yace bil ijma', yace daga nan zaka gane cewa wannan maganar wahami ce, kuskure ne. To ya za a ce ijma'i ne ga su Imam Ata'a, ga su Sauri, ga su waɗannan manya-manyan malamai da muka ambata, almajiran Imam Abu Hanifa, Allah ya ji kansa rahama. Kaga kenan dole akwai nau'i na kuskure kenan, ko ba haka ba? Mumtaz. To jama'a, mun gama wannan babin. Yanzu abu na gaba da za mu ɗora a kai shine sabon karatu, sabon babi, ad-dafn wa tawabi'uhu, bayani akan binne mamaci da kuma abubuwan da suke biye da binne mamaci. Na'am, akwai muƙaddimar da nake so zan yi a nan gurin don in sauƙaƙa mana mu huta. Jama'a, binne mamaci ana tona rami ne a sashi a ciki ko tawwa kabari da ake binne mamaci kala biyu ne akwai ashaqqu da ake fada akwai allahadu da ake fada ashaqqu shine zaka tona wato uwar kabarin nace uwa babba kenan amma yanzu wannan teburin shine kabarin na farko sai kai iya a tsakiya ka fafake haka iya fadin wannan teburin sannan sai ka zo ka fitar da iya a tsakiya haka iya fadin mutum yanda kawai za a sa shi a makaifa tunda shi mamaci ba a rigingine ake sa shi ba ba kuma a rubda ciki ake sa shi ba a bangare barayi daya ake kwantar da shi ya kwanta akan hannunsa ko kuma a gefen kafadarsa ta dama har aka ake kwantar da shi ya kalli alqibla wannan shine ashaqqu ko ashaqqu akwai allahadu shi kabarin lahadu wato tono ne ake yi haka a tsaye ake tonawa sai a tona haka sai ya tafi a tsaye iya tsawon mutum din ka gani sai a yi shi ya zurfi sai an je can kasa sai a fafake alqiblan can bangaren alqiblan inda fuskar mamacin za ta sa gaba da gangan jikinsa inda yake kallo sai a fafake idan aka fafake sai dan yi zurfi ta yanda idan aka dauko mamacin aka zura shi a ciki to zai shiga chap chap sai a jera masa bululluka a bayan maimakon mutuka ne da ake sawa a wasu wurare to kawai da an dauko bulo aka jejjera aka jejjera aka jejjera shikenan idan ka leka ma ba za ka ga komai ba saboda yana can ciki to wannan shine allahadu shi kuma amfanin allahadu din nan ana iya sa ma mamaci sama da daya tunda an fafake can kasan to an binne shi to samansa kuma za a iya dada fafake shi a dada zura wani a sa masa bulo a yadi ko ba haka ba sannan a dada yiwo sama kuma a dada fafakewa a yadi shi a dada sawa sai a jera mutum 7 8 10 ma iya zurfin ram kamar rijiya dai kawai idan an yi rijiya ba ana dan yan ramuka da ake sa kafa ana takawa ba to wannan ramu wata rijiyar kogonta fa nisa ne dashi to irin wannan kamar shi ne haka sai a rinka zura mutane a ciki ana zura su ana zura su kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama dai ya bada dama kuma da riwaya ta zo malaman fiqhu a takaddun fiqhu duk sun yi bayanin halaccin waɗannan kaburuka guda biyu wasu suna faɗa cewa dangane da irin yanayin kasar da ake da ita a kowace kasa a kowace shiya shi za su yi amfani da wannan din manzo Allah a cikin wanne aka yi binne shi an binne manzo Allah ne allahadi kamar yadda muka karanta da ku sai da suka yi sabani lokacin da annabi ya wafati shin a wani kabarin za a sa shi shakkun nan za a sa shi ko lahadin nan za a sa shi aka ce to ba a san wanne za a sa shi ba amma bari a tura wa masu tonan kabarin su biyu ne dama a madina ɗaya shakku yake ɗaya lahadu kowa inda ya goge ya kware da aka tura aka aika musu a lokaci guda sai aka ce wanda ya riga zuwa shi ne Allah ya zaba sai Allah ya kawo mai lahadu sai aka ce bismillah sai ya tona yayi lahadu ina so mu lura da wani darasi a nan gurin yan uwana ina so mu lura da wani darasi ku duba kima ku duba daraja da daukaka irin ta annabi sallallahu alaihi wasallama amma yau an zo lokacin da wai shi kansa wai sai an tona rami wai an sa shi a cikin an binne shi dan adam ce kuma wannan ita ce kamalan ka mutu a tona rami a binne ka ita ce kamalan wanda bai da gata ba a kimanta shi ba shine mutumin da idan ya mutu za a bar shi ya kumbura ya rube kwari su cinye shi da tsuntsaye su cinye shi. Waye za a ce duk wannan rayuwar da muke yi, duk wannan walwalar da muke yi, duk wannan mulkin da muke yi, duk wannan shugabancin da muke yi, duk wannan matsayin da muke da shi a ofisoshin gwamnati, a ma'aikatan gwamnati, a fada-fada, a manya-manyan makarantu, a wurare na ilimi, duk matsayi duk da muke da shi, waye yanzu a ce daga ƙarshen mu daukan mu za a yi a tona wani rami matsatse a kai mu abin nemu wannan matsatsen rami matsatse ko juyi ba baka da yadda za ka yi ma inda za ka farka a ce ka samu dama ka jadda juyawa ka gyara wallahi da zai yi ba saboda kankan ake yi cap-cap ake sa mutum sai ka ji an ce ka wani kabarin nan yayi masa la ilaha illallah yayi masa ya fa makaici yayi daidai kenan wai a bar maka da fadi ma ta yadda tunda an ce za a dawo maka da rai a dan ka dan samu juyi wallahi wai ba za su bar maka wannan ba wai wannan fa shine fa karshen mu ya jama'a yana da kyau mutum ya rinka tuna wannan ko ya taimaka masa ya gyara wata barnar da yake yi da tabargarar da mutum yake yi da sakaci to haka aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama aka dauke shi aka zo aka san shi a ci aka kama shi nana fatima take cewa atabat anfusukum an tahsu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam turab yanzu ku bayin Allah nan ranku ya muku dadi za ku iya manzon Allah ku dauke shi ku sa shi a rami ku sa masa turbaya ku binne shi annabin za ku iya yin wannan suka ce ya za a yi ita ce sunnarsa abin da ya karanta kenan a ga mutum yana cikin kwalliya yana cikin ado yana cikin mulki yana cikin sarauta a cikila ba a iya ganin sa ma sai an yi kaza 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 motarsa ba wanda ya sai je gillanta ma an ba sa'a ba matansa ma sai da kararrawa ake kiransu sai ya ga dama za ki ji akwai waɗanda matansu ma sai da appointment suke zuwa wajensu matarsa ta aure halaliyarsa ba ta da yancin ta gan shi sai da appointment kuma abin mamaki wasu ne masu bayar da appointment din sai dai ce a cewa ne ta zo ko kuma ta rubuta takarda ta aiko ya duba ya gani wacce ga zai ganta ya ganta wanda ba zai ganta bai ganta dan adam al insan ya fa akwai wallahi wanda ƴaƴansa wallahi ba ku bi na ba shi nan zuwa ƴaƴan shi na cikin sa wallahi ba su isa su gan shi ba sai sun kama kafar wasu sai sun je gurin wani ce dan Allah ka hada ni da babana in gan shi a lokacin ba babansa ma wani ke ranka ya dade zai ce wani in gan shi dan ka sai an masa hanya ya ganka saboda ka shagaltu da wani abu na duniya kuma galibin abubuwan na duniya ne aka dauka wai tsabar harkar lahira ce ta sa wai ba a ganin sa ma ƴaƴan sa ma sai da abu ga fadin duniya ce to jama'a ina dadin yake kuma amma wai hakan wai shine wai mulkin yanzu shine ana ganin an kai wani matsayi to mu aje wannan kun ga harkar binne mamaci din nan to nan kabari da binne mamaci duka wannan abu ne na ilimi ba gargajiya ba ce wannan ita ce gabar da nake so na kai ilimi ne ba gargajiya ba ce duka malamai sun yi bayani yanzu ka ga ai hadisi muka ce akwai shakku akwai ladu kuma ga masu yin wannan ga masu yin wannan to abinda muke kira ga al'umma a daina barin harkar tonan kabarin nan ana barwa wasu wanda ba su karanta ba ba su saurari wanda suka karanta ba a rinka ba su wuka da nama suna yin yanda suka ga dama saboda wannan kurakurai da laifuffuka da ake yi ne ya jawo aka samu matsaloli masu tarin yawa a galibin kaburukan da ake binne mutane ba sai ka ga ba kabarin sunna ba ne majority kabarin da ake tona ana binne mutane mafi yawancin su ba kabari ne na sunna ba kuma tsakani da Allah dan adam yana da buƙatar idan za a binne shi ayi masa sunna ayi masa irin na annabi Allah ya saka da alkhairi ga waɗanda suke tadawwi suka bada lokacin su suka bada daman su suke tona kabari amma akwai buƙatar gwamnatoci da kungiyoyi na addini su dauki nauyi da gabarar karantar da waɗannan mutanen a koya musu a ce musu ga yadda annabi yace ayi a gaya musu idan an zo binne mamaci ga iya inda annabi yace a binne mutum kasar da za a binne mutum iya ta ki dai ake so kar ta wuce haka a gaya musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Ali bin Abi Talib ya dauki magirbi abun tsara ya shiga makabartar baki a duk kabarin da ya ga ya wuce take dai ya faskare shi ya tsare shi ya rage masa tsawo akwai musu wannan hadisan su sani kar a zo ana rikici da su akan suna aikata gargajiya da al'ada ana kokarin a dora su akan sunna kuma ana fada da su abin da yake faruwa yanzu a makabartun mu shine idan mutum aka yi masa mutuwa zai je kai ya bada ainihin wato sanarwa cewa an masa mutuwa a tona kabarin dan uwansa ga iya tsawo galiban kabarin da ake tona din zaka ga kabarin ba a tona shi da zurfin sa yadda ya kamata dan sama sama ake yaryadar kasar kawai shi yasa kuma dole idan an zo binne mamacin sai kaga kabarin yayi tudu ga kasa malam ba farijiya za a tona ba amma a tona yayi zurfi sai inda za a yi kabarin yayi daidai ya shiga can ciki duk amanar da ta zo ba za ta illata wannan kabarin ba babu wani mamakon ruwa ko hanyar ruwa da zai zo karfashe wannan gawa to amma ba sa tona shi kamar yadda ya kamata wani lokacin ma makabartar ta cika tsakanin kabari da kabari za a samu ana tonan nan ana fasa jikin wannan ana fasa wannan ana fasa wannan ana wani ma ka ga ma da likafanin sa irin wasu da Allah ma ya bar su ma ba kasar ma ba shi ne likafanin ba wani kuma gashi za ga alamar kafufuwan mutum sai kaga ba a ikirami ba a girmama kai malam ai ba dadi a ce ka mutu an zo ana tone kabarin ka saboda za a sa wani kai a wulakanta ka ka ji wannan fa shi ba wancan mutuwa wannan ma mutuwa duk sunan su matattu amma saboda shi wannan ya tsufa da mutuwa wannan sabuwar mutuwa ne bari a wulakanta wannan a tozartar da wannan sai a gyara wannan me yayi zafi na'am akwai matsaloli wani lokacin gwamnatoci makabartu sun cika an ci a bada fili da za a yi makabarta ai ta ne ba fili ne na makabarta daga ciya man lokacin gama ya bada fili ba zai bayar ba ko gwamna ya bada fili ba zai bayar ba amma yana yanka filaye ya bawa yan siyasa yana yanka filaye ya bawa mabiyansa amma inda za a je a binne shi fi wataƙila inda za a binne shi ma babu wurin so wannan yana kawo matsaloli ta sa a yi ta cika kabari kan kabari so da yawa jama'a duk wanda yake zuwa makabarcin mu zai je gani ana tona wani kabari ana tare da kasusuwan wani ko an buga diga sai ka ji us an fasa wata tukunya wannan digar fa akan wata gawa ta sauka wallahi sai dai a kwaba kasa kawai danyar kasa amma ka a gurin kawai sai a ce ga an ci gaba haka ake zuwa ana raba mutane malam to yaya kabarin zai yi kyau ya za a yi zurfi rishin sa idan an zo sai a dauki wannan tukunya sai a zo a dora ta ce duk ta yi dogogo ita kanta tukunyar ta yi sama to ba dole an sa kasa kuma kabarin yayi tudu ba kaga an sa ba annabi an cutar da mamatan da suke ciki sannan kuma shi wanda aka binne din an cutar da shi dan ba a yi mai abin da shari'a ta ce a yi masa ba so akwai buƙatar duk wanda za a binne masa mamacinsa ya je ya tsaya ya sa ido ya tabbatar kafin ma a kawo gawan ya tabbatar an tona wa mamacinsa kabari mai kyau wanda ya dace da sunna kuma a yi shi ya zurfi ba laifi bane idan an yi shi ya yi zurfi ta yadda za a zura mamacin can a sa ƙasa ko da lebur ɗinta ma aka yi ba zai cutu ba idan tono ya yi tono in aka sa mutum can aka yi lebur ɗin ƙasar ba zai cutu ba babu wani abin da zai illata shi to amma ba a tona wa ya yi zurfi na rasa me dalilin da yasa ba sa tona ya yi zurfi wataƙila akwai kasala ko akwai ganda ko kuma dan abin sadakan ne da ake bayarwa ba a bayarwa mai yawa dan kuma din akwai taku illar sannan galiban abin da yake faruwa shine mutane a wannan babin sun fi bibita al'ada akan abin da yazo a nasu akan harkar tonau da bin neman mace al'ada sai ga mutum wanda yake tonan kabarin nan shine zai zo yana ta fada wa mutane fada kuma galiban in ba sa aka yi wa fada ne dusu fada fada da kai magana sai ruba ka malam ba haka ake yi ba kuma dole sai ga an hakura an kyale shi in an samu mai masifa shi ma ya mai da martani sai ga ana ta hayaniya kuma koda da malamai fa a wurin in an zo da malami a wurin malami da yawa gawar sallah ko limami in yazo wai dole sai ne ya tsaya a gefe shi wannan mai binne kabarin mai tona kabarin wai shi zai komai kai tono tunda mu bamu da karfin da zamu daga diga mu buga tunda ka tona ba mu guri mu sunna wajen saka mamaci ko ba ka bane ba to amma abin da yake faruwa gawar ita kanta wallahi wani wurin iyayen da suka rena ka iyayen da za su yi ma gawar kanta su za su karbe ta su ce kai ku kawo ku kawo kai ajiya alaji ajiya nan ajiya nan aje ba haka ake ba aje kuma kaga mutane sun sallama ga da'a ni na rasa da'ar mutane a makabarta da'a da'a da an fada suna ganin abu ba daidai bane sai su da'a sai sai ku aje ta nan a aje ta kuma a dora ta akan wani kabarin a danne ta manzo Allah ya ce mana idan za mu shigar da mamaci kabari a shigar da shi min tubali rijlai alqabr ta bangaren kafar kabarin kana ake zuro shi ba sai aka yi an sa shi can bangare wani bangare bai yi ba amma dai abin da annabi ya ce a sa shi tanan haka annabi ya ce to amma ba za su bari ba sai yanda suka ga dama kuma sai ya shiga cikin kabarin ya ce ku kawo ku kawo shi zai sa da wannan kayansa da datti da kazanta da komai a jiki wataƙila ma bai azar ko la'asar ba amma abin da sunna ta tabbatar shine idan za a binne mamaci na kusa da mamaci dangin mamaci ƴan uwan mamaci su suke shiga cikin kabarin ba wani ko malamin da yayi wa gawar sallah ba shine zai shiga ba sai dai inda izinin dangin shi yanzu misali idan uwa ta rasu waye kamata ya sa ta ƴaƴanta ko kuma mai gidanta ko kaninta ko yayanta ko babanta kaga wanda ya tona kabari Allah ya saka masa alkhairi Allah ya masa albarka suna kokari kware masu sunan kabarin nan suna kokari tabbas suna kokari amma ya kamata a karantar da su a nuna musu ga abin da shari'a ta ce sai dai ku daga cikin su gaskiya suna da ganewa wasu na gaskiya to ina ƴan uwan mamaci sai a tura wani kuma tunda bai fahimta ba kawai sai ya tsaya ce a bashi idan kuka ce gafara a gafara to sai ku je ku yi sai a ce a iya hakuri mana iya hakuri ana ba shi hakuri ma ya ce hakaza ya akhi ma dan uwan mamaci ko dangin mamaci su zo su sashi a cikin kabari idan suka saki shikenan ba laifi idan mutum bai iya ba a koya masa wajen binnewa ko wajen kamawa akwai wadanda ba su iya ba tabbas yanda zai tsaya ya karbi gawar ma bai iya ba wannan insha Allah bi idnillah idan mun zo za mu yi a aikace yanda ya kamata mu yi na so watakila kwamitin masallaci idan za su yi koda wani akwati ne a yi mana shi a matsayin rami din a matsayin kabari ko ba ka bane ba sai a ɗauko gawar a makara sai mu ɗauko a aikace ya kamata ga kabari ga ita gawar ga makarai ga ƴan uwan mamaci ga yanda za su zura kafarsu yanda za su shiga ga yanda za su kama ina ake riƙewa me ake faɗa idan za a sa da kuma yadda ya kamata abin ne wa duka mu yi shi a aikace saboda mutane su gani a kore musu jahilcin wannan abin ko ba haka ba wannan kuma shine amanar ilimi so malikin ma ga aiki nan sai a ku nemi katako akwati sai a yi shi babba haka a yi shi gaban kabari din inda mu nan ba za mu iya tona nan masallacin ba zai tonu ba sai a yi shi a yi uwar a yi yar a cikin haka sai a samu daidai yadda za a yi shi mu sai a jarraba insha Allah ta'ala na san zai dauki lokaci amma da mun kafin mu gama wannan karatun sai mu yi wannan so da Allah wannan shine abin da nake so yan uwa mu kula da shi yana da muhimmanci to yanzu matsala ta farko da za mu fara tattauna akwai wasu abubuwan da suka shafi binne mamacin suna nan tafe ɗaya bayan ɗaya amma yanzu matsalar da za mu fara tattaunawa a kanta me hukuncin binne mamaci umuman ko musulmi ko ba musulmi ba yanzu anan na ce mamaci chocolate of musulmi ne ko ba musulmi ba to dan adam idan ya mutu jama'a wajibi ne kowaye ya mutu abin ne shi ko musulmi ne ko ba musulmi ba idan baka fahince ni ba ko kafiri ne anguwar ku ya mutu binne shi dai ba wai yi masa sallah da addu'a ba a dauke shi a toni rami a binne shi wannan tilas ne saboda kar a bashi a wulakanta wato gangan jikin dan adam shi dan adam ko ba musulmi bane ba a so a tozartar da a wulakantar da shi za a binne shi dan zamu gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato binne ya kuma sa an turbude waɗanda ba ma musulmi ba kaga shi wannan yana nuna mana kyawun dabi'a da hali irin na musulunci to shine malai yake cewa wa yajibu dafnul mayyiti walau kana kafiran wajibi ne abun ne mamaci ko da kuma mamacin nan kafiri ne wa fi zalika hadisani a cikin wannan akwai hadisai guda biyu al awwal ko da fa kafiri ne dole ne sai kun binne shi yanzu in kafiri dai zai mutu a garin nan ba binne shi ba aka bace tawari a titi ko tsuntsaye suka cinye shi dukkan mu sai Allah ya kama mu da laifi dan mun saba wa Allah ba a mutunta dan adam ba عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو طلحة الأنصاري والسياق له جماعة ديوة شنسا بمن ذا الله سر ويتو دقا شنسا أقوي أبو طلحة الأنصاري شياك حديث ما ناسا نقاشي أبن دفار جماعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش فجروا بأرجلهم فقذفوا في طوى من طوى بدر خبيث مخبث بعضهم على بعض إلا ما كان من أمية بن خلف فإنه انتفخ في درعه كدرعه فملأها فذهبوا يحركوه فتزايل فأقره وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة وكان صلى الله عليه وسلم إذا ظهر على قوم أقام بالأرصة ثلاث ليال فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد رحلها ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته حتى قام على شفة الركي فجعل ينادي بأسمائهم وأسماء آبائهم وقد جيفوا يا أبا جهل بن هشام ويا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ويا وليد بن عتبة أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا قال فسمع عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها وهل يسمعون يقول الله عز وجل إنك لا تسمع الموتى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم والله إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم لهو الحق وفي رواية إنهم الآن ليسمعون غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا قال قتادة أحياهم الله له حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما قلت رواه جماعة من الصحابة وهذه رواية بعضهم وهم ما لنشي رواية فرقو جماعة شيء لغا تشنسا بيبا ويمتن لأبا سكر ويتو لغا تشنسا أبي أبو طلحة الأنصاري أبو طلحة الأنصاري كنسا أبو طلحة الأنصاري كو صحابي جليل كبير صحابي ne babba mai matsayi mai kima mai daraja da ba musulmi bane ba daga baya ya musulunta ya auri wannan mata Ummu Sulaim ita ce Rumaisa Ummu Sulaim mahaifiyar Anas babbar mace ce ita kuma dan an ce Annabi ma yana kai mata ziyara a Madina manyan mata ne masu daraja a riwaya aka ce duk lokacin da manzon Allah ya wata fita ko yaki to insha Allah da ita ake fita tare ake fita tare ake dawowa da ita shi wani Abu Talha al-Ansari mutum ne mai kudi mawadaci ne daga cikin sahabbai kuma babba ne a cikin su yana da matsayi abun mamaki sai Allah ya jarabe shi da wannan mata ita Ummu Sulaim Rumaisa shine a Hausawa suke cewa Rumaisa ba Rumaisa bane Rumaisa eh ai hakuri fa eh wannan ne yana na biji wani wurin da bai kamata na buga ba amma dai karatu ne ko ba haka ba yana matsayinsa ba musulmi ba sai aika yace a ce mata yana santa tace wai da aka aika mata tace tab ai ku ba irin ka bane mutumin da idan ya aiko yace yana son mace a ce masa a'a kai ba irin mutanen da idan an in ka aika kana son mace a ce a'a bane ma'ana kana da nauyi kana da matsayi walakin nan kamru'un kafir sai dai kawai matsala ne kai mutum ne kafiri ne kaji masu aqida da fasiya ai kwarai da gaske tace aje a karanta masa wannan zance tace ni ko musulma ce ba yanda za a yi musulma ta aure kafiri ba irin yarka ba ce ta je ta ga wani tashi fishi aka ji a gaya masa shi kuma yana bukata ka san namijin yana bukatar mace Allah rufa asiri irin wannan yankan raken mata suke so wani ya likita ya mutu a kansu iya mutuwa sai yanda suka ga dama suka yi da shi kawai sai yadda aka sarrafa ta Allah kiyaye mu saboda kurewan lokaci anan za mu dakata sai wani sati insha Allah za mu kammala subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan akwai masu addu'o'i kamar haka kamar yadda aka saba wannan yana cewa amma Allah saka maka da alkhairi kuma ya kara maka imani da lafiya da arziki ina fatan Allah ya mana gaba ɗaya duka masu wannan karatu yace mallam ina mai barar addu'a akan wata larura da yayana yake fama da ita Allah ya bashi lafiya yayata kuma Allah ya bata miji nagari mai addini wanda zai rike ta da gaskiya da amana Allah mai da mallam gida lafiya amin summa amin wannan dan uwa yana bukatar addu'o'i ne ga ƴan uwansa ɗaya ba lafiya ɗaya kuma tana neman miji na alheri Allah ya biya bukata gaba daya wannan yace da Allah mallam ina neman addu'arka da ta ƴan uwa wallahi mallam mahaifinmu yana cikin wani hali dan Allah mallam a taimaka masa da addu'a Allah ya kawo masa mafita to muna fatan Allah ubangiji ya bashi mafita Allah yayi masa duk abin da yake damun sa Allah ya sa masa alheri a rayuwarsa to wannan kenan shi ma wannan yace assalamu alaikum Allah ya saka da alkhairi amin dan Allah mallam kanwata tana fama da ciwon kafa tana fama da ciwon kafa a taimaka mata da addu'a Allah ya ba ta lafiya sannan ina neman karin bayani akan ayoyin nan na addu'a da aka bayar ya za a amfani da su akwai a rubuce ai da boko yadda ake yin amfani da su a cikin duk da aka rubuta sai ka dada dubawa insha Allah a kai ta asibiti a gane menene ciwon ko ba haka ba kar ku zauna a gida ba ku je asibiti ba yana da kyau a je asibiti wannan yace mallam dan Allah ya mutum ya kamata ya rama salloli da yawa kamar na shekara daya so ko sama ma da haka lalle ne sai a masallaci zai rama ko a gida zai iya yi kuma sannan ko ta kan wace wace zai iya farawa sa anan wannan kabiru sha'ani ke da zan so wata kila in ji me yasa babban da yasa zaka rama sallah yanzu ban iya baka wata fatawa in ce abin nan ba to amma dai zai kyau a ji me yasa zaka rama sallolin me ya faru duk yadda aka yi dai akwai matsala akwai matsala ita rama sallah idan ta kama za a rama din kar ka wahal da kanka abinda zaka yi duk salloli guda biyar din nan idan zaka yi su sai kai guda biyu ba wai kai guda biyu ina nufin in asubahi ne sai kai biyu sai ka je masallaci da wuri kafin liman ya zo kai ta ramuwar idan an zo sai a tare tafarilla shikenan azhar ma ka je da wuri kafin liman ya zo kai ta ramuwar sai kai tafarilla haka la'asar haka magariba haka isha'i kaga a rana ɗaya kai sallar rana ɗaya idan kai wata ɗaya kana haka to ka rama sallar wata ɗaya kaga saura maka wata 11 kenan to kaga babu takurawa kai sallar ka ta zama ka bibi zaka yi ta yi me ya faru la'alla wancan sakacin da kai na wancan lokaci da baka yi sallar ba shine kuma zaka yi ta yi ba wai sai ka je ba za ka je gida ne ka zauna ka jiro kamar sallar sati biyu ka rama ta a lokaci guda ba ba za ka iya yin ta a cikin nutsuwa da Allah zai karba ba ya kamata ka kiyaye wannan idan ka samu dama sai ka bugo waya kai bayani yaya aka yi ka bar sallolin ko za a nema ma wata fatawa mai dan sauki sauki Allah ya gyara mana yace malam dan Allah yaya mutum zai iya kubuta daga azabar Allah ranar alkiyama ga wanda iyayensa suka mutu suna fushi da shi daga baya sai yayi nadama ya gane gaskiya akwai wani abu da zai yi ko ya dinga yi domin ya kubuta daga azabar Allah wannan mutumin fushi ɗaya ne wannan tambayoyi ga matsalar ramuwar sallah ta shekaru ga kuma matsalar fushi da iyaye ina jin ko kuma wani ne yasa yayi masa tambayar ta fushi da iyaye ina jin ba shi bane to akwai dai hadari kwarai da gaske ga mutumin da ya kuskure ya bari iyayensa suka mutu suna fushi da shi akwai wa'idi mai tsanani sai aka ce kai iya kokari ka samu yardar iyayenka bayan yardar Allah samu yardar iyayenka kar su mutu suna fushi da kai idan sun mutu suna fushi da kai yanda zaka yi daga baya kai nadama akan abin da kai sai kai taimu musu addu'a Allah ya yafe musu kai taimu musu addu'a sannan kuma kai musu wani abu na nagarta kamar ka gina musu masallaci in kana da hali in baka da hali kai ta sayin tabarmai kana aikawa masallatai sadaka fi sabilillah Allah ya kai musu lada to kaga kana ta musu wani abuwa na kyautai kai kuma kana roƙon Allah Allah ya takaita maka azaba akan abinda kai musu suka yi fushi da kai har suka mutu suna fushi da kai kuma Allah zai yafe ma insha Allah idan kai wannan sai ka samu kubuta daga azabar Ubangiji Allah ya tsare ni wannan yace shi gaskiya yana zaune ne a wajen mutanen da basu fahimci sunna ba su fahimci da awa ta kwarai ba yace yana zuwa yana yin sallah sai mahaifiyarsa sai ta ce masa kada ya sake zuwa masallacin ahlus sunna ya sallah in ba haka ba za ta yi masa baki sai ya dai sake zuwa na farko kai wa mahaifiyarta ka uzuri zuwa aka yi aka ziga ta aka gaya mata tunda dai ba fitowa waje take take ganin ka ba dan ziga ne ya je mata ziga ya lalata mata tunaninta ya lalata fahimtar tata to wannan uzurin da kai mata kar ka dauka tsabar gaba take da sunnan inda ta fahimci sunnan za ga ita za ta saka maka je kai musalla a masallacin sunna sai yawanci yan uwan basu fahimci wannan ba sai su ta faɗa da iyayensu a ita samun saɓani kai ta yi mata uzuri kana mata addu'a Allah ya ganar da ita ka ci gaba da zuwa masallacin ka sallah kana ta ba ta haƙuri kana cewa ki haƙuri kana ƙoƙarin haskaka mata hanya kuma za ta gane insha Allah amma
ba za ka je ka daina zuwa kai ibada ba saboda iyayenka ba sa so
la ta ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ba a yin da'a ga wani abin halitta wajen saba wa Allah kuma ita sallan nan kowa ta sa ake masa hisabi akan ta to kuma kowa yana da yanci ya je sallah a wurin da ya gamsu cewa ya yadda da limamin kuma ya yadda da aqidar limamin so amma mutum ya tafi wani masallaci dan anan ake a anguwa ko na makamancin wannan a saboda ra'ayin wani kuma wata ila wancan din bai yadda da aqidar sa ko baya sallah mai kyau kaga akwai matsala gaskiya so ka ci gaba da yi mata addu'a da girmama ta da yi mata hidindimu in ka ci taimaka mata ka ci gaba da yalwata mata da faranta mata za ta sauko insha Allah ka nemi kuma dan zugan da yake zugan ka taka masa birki eh kware da gaske wannan yace ina jin baya jin Hausa ne so sai yace peace be upon to you all yace the teacher and my fellow students yace really I'm student at Bayero University Kano studying mathematics I come from Anambra and I comes at Govan Nasarawa at my relative house. You see, surely I am impressed by what you are busy doing in this very mosque. But if it's possible, why the management shouldn't provide an episode for English inspiration so that we can understand it more better? Because my Hausa is small. Thank you, sir. shi wannan dan uwa ne daga Anambra yake dalibi ne a jami'ar Bayero to amma wannan dalili yace ya sauka anan kofar Nasarawa gidan ƴan uwansa to sai yaga ana karatu sai yake zuwa yace lalle tabbas ya amfana kuma ya karu sosai dangane da abin da ake gabatarwa a wannan masallaci yana jin dadi yana zuwa ya zauna to amma yana bada committee masallaci shawara me yasa ba za su samar da wani tsari da za a rinka tarjuma wannan karatu da turanci ba dan saboda su ma irin su wanda ba su jin Hausa su rinka amfanuwa yace saboda Hausa sa kadan kadan yake ji ba da yawa ai turancin sa ai Hausa sa kadan kadan ne ba da yawa ba so to wannan shawara ce yake barwa sai dai tana da dan wahala inda in ka duba majority wanda ake tare da su shine Hausa din suke ji but I will just advise you to find one of your colleagues or one of your friends that is understanding English more he will be translating it for you inshallah but it will be very very difficult for the mosque management to find any episode in English for you to translate it every week for you it will be very very difficult but I know that many of our students here and many of our colleagues here understand English more so you can use them and they will help you inshallah in translating it very well inshallah may Allah guide you and help you wannan yake cewa mallan kace ba a yin kowace sallah idan rana ta fito ko kuma tana take har zuwa karshe so yaya mutumin da ya tashi yana rama sallah kuma lokacin yayi sai ya karisa su malamai sun ce idan sallah ce mutum zai rama a lokacin saboda kai ya zo ya mutu bai yi ba to sai dan haka alroshi kuma suna ganin cewa wannan lokaci dai tunda ba wani lokaci ne mai tsawo ba so zai iya a jinkirtawa da lokacin bai wuce ɗan mintuna bane sai ya rama sallah din madai idan yayi din tayi wannan yace Allah ya kara mana lafiya da nisan kwana amin suma yace mun shiga tiyata a karkashin babban likita yace muna cikin gudanar da wannan tiyata din sai shi wanda yake wa aikin sai Allah ya masa rasuwa to ya zamu yi sai mun yi azumin kafara mun kashe shi kenan ko ku yaya a ba ku kashe shi ba ajalin sa ne ya kai
inda an ce duk likita in yau mutum aiki in ya mutu sai yayi azumi yayi kafara ko yayi abin nan diya ai likitocin guduwa za su yi ai kuma masa addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya kai mana gaba daya wannan yake cewa assalamu alaikum mallan ina fata alkhairi da fatan kana cikin koshin lafiya amin dala me matsayin albashin yan kallon kafa football a musulunci musamman ga mutum musulmi sai ce wannan kuma wani lokacin mutum yana cikin yin waya zaga kudin sa ya kare shi kamfanin wayan sa ce za a iya bashi rancen kudi in ya demanding na naira 100 sai a bashi 90 to ya matsayin wannan kudi a musulunci to ita wannan kwallon kafa ya danganta ga yadda ka dauke ta idan sana'ar kwallon kafa ta halatta to ya halatta a ci kudin kwallon kafa idan kuma bata halatta ba to bai halatta ba a ci kudin kwallon kafa to kuma tunda ba a tambaye ni ba kuma bazan ba da ansa ba sai an saki tambaya na nan gaba wannan kuma shi kuma batun wannan kudi da ake karba daga wajen kamfanonin waya ni ada a iya fahimta ta sai nake ganin kaman wata hila ce ta waɗannan kamfanonin waya da suke suna cin riba karban kudin mutane kawai suna cin riba amma kwanaki can wani yayi ta mun bayani dan ya gamsar da ni cewa kamar dan abin da suke dauka an suka nemi naira 100 suka dauki naira 10 nan kaman kudin services ne kamar dai mutum aiki ne ya maka ka aike shi ya kawo maka abu sai ya ce sai ka bashi kaza ina fatan kuna fahimta mutum ne ka sa shi ya maka aiki sai ya ce sai ka bashi kaza a ciki zai dauki kaza kuma ka yadda ko ba ka bani ka yadda tunda da baka yadda ba da baka siya ba to ya halatta kuma a shari'a mutum zai maka wani aiki tunda wani aiki ne kharij daban ya buƙaci kuɗi in ka bashi kuma ya ci halal sai kuma ka bayar da halal to da ni na dauka hila ce ta shin riba da dabara da wayo to sai wani dan uwa yake gaya mun cewa gaskiya ba haka bane ba yayi tuni mun da gon bayani wanda yanzu babu lokacin da zan yi muku wannan bayanin haka haka dai dan bubbuge mun gwiwa ban dai gamsu sosai can ba gaskiya to kuma na ji wasu daga cikin malamai yan uwa masu da'awa a nan garin an tambayi wani malamin haka an ce yana ba da fatawa cewa ba da bane to wani din sai ya dade karfafa mun kuiwa cewa ni ma taba'an kafin na gama bincike na in gamsu da abin da ake yi tunda yan uwa sun ba da fatawa cewa ba zai zama da ba to a je a ci cin bashin layin waya kuma su ta zare abin da za su zara Allahu a'lam nan gaba wani abu ya bayyana mu kuma mana kuma ba haka ba za mu canja batawar insha Allah tambaya ta karshe rubutun sha hukuncin wanda yake shan rubutu ko aka masa rubutun aya alqur'ani kan wani magani ya sha yace ba ma a sha din ba wai maganin tsari ne kuma sai aka sa ya shiga ban daki yayi wanka da wannan ruwan rubutu domin samun tsari na jiki wannan kan ba tare da dogon turanci ma haram ne kawai ina jin ba sai na muku bayani ba a rubuta alqur'ani a wanki a shiga ban daki ai wanka da shi akan maka Allah ai ba sai ka bata lokaci ba dangane da shi kansa rubutun Allah bai saukar da Alkur'ani fa dan ai ta rubuta shi a bakin allo ana shanyewa ba kuma ya kamata mutane su sani shi Qur'ani fa ba kemis bane da mutum kawai zai je yan kodan cin ya rubuta ya sha ya rubuta shi saboda abin da yasa akwai inda Qur'ani Allah ya yi bayani Qur'ani magani amma sai ai amfani da shi ta inda aka ci lalle Allah ya ce Qur'ani magani suratul fatiha ma magani shi kuma a cikin Qur'anin ma yayi bayanin wasu abubuwa magani ne kamar irin su zuma ya ce magani ne malamai sun ba da fatawa cewa ya halatta idan mutum yana da wata larura ya dauki Qur'ani ya karanta wannan shine zo a nasi ya karanta a cikin ruwa numfashin sa ya motsa wannan ruwa ya sha a matsayin tabarruki ko neman waraka wannan ya iya yi amma ya rubuta a allo baki a wanke masa ya jama'a wannan baya cikin riwaya baya cikin nassi ba a ce mutum ya je yayi ba ana dai kuma wanda yake so ya more wannan ya kai wa malami ruwa ya yi masa karatu ko ya sauke mai qur'ani a ciki ko ya kai ta mai izu daya ko shi ya karanta ko kuma duk abin da za ka karanta shi qur'ani ko ina za ka iya karantawa a matsayin tofi wannan ba laifi abinda malamai suka faɗa kenan to wancan kuma kaga har an zo an wuce gona da iri a rubuta kuma a je har a shiga ban daki kaga ba daidai bane kamar yadda wasu suke zuwa suke daura laya ne ta qur'ani mutum ya daura laya qur'ani yana shiga ban daki mace ta daura laya qur'ani tana kwanciya da mai gidanta da wannan layar qur'ani akan kanta tana haila da wannan janaba ta kama ta da wannan layar qur'ani ayoyin qur'ani a cikin kanta kaga ba daidai bane wannan kuskure ne kuma ta shiga ban daki ta yi tsuguno da wannan Allah ya kiyaye mu wai ne hukuncin mahaucin da zai maka aiki sannan ya shirye wani bangare na abin da ka bashi ya gyara maka ka bashi rago ya fede maka zaka biya shi kudin fida naira 500 sannan kuma sai ya yanki wani nama daga cikin wannan rago din sannan kuma ka zo ka biya shi wancan kudin wannan haramun ne bai halatta ba kamar yadda ya zo a cikin hadisi ma ingantacce musamman layyama wanda Allah ya ce a daina ba wa mahauci wani bangare a matsayin bashi ladan aikin da yayi kuma gaskiya mahauta zaluntar mutane suke yi mutum ka zo ku yi cinikin fida naira 700 da shi kuma wai wani alkawari ne wai sai ya yanke wani abu ba ma yanka ma wasu sata ma suke yi wani kuma in ya rena ma hankali iyayen da ya rena ka iya naman da zai ɗiba kana kallo wallahi zai fitar da buhunsa yana ɗiba yana jifa kana magana ce wannan ai namu ne ai naku Allah ne faɗa a cikin suratul baqara ko ali imran ko nisa'i ko ma'ida ko tauba ko wacece babu so idan ka ga dama yayi fiɗa saka biya shi kuɗin sa ko je la ka kaba shi in ka ga dama illa iyaka a ce kawai kai marwaci ne shikenan ko ba ka bane ba idan kuma bayan ka biya shi kudin aikinsa ka ga dan insani da taimako da ganin ido bari ka dan dauki wani abu kai da kanka ka bashi ko ka ce yanki wuri ka zaka bashi shikenan amma wani alƙawari wai ai duk ƴaƴan marena na ragona su ne wajen ina ne an yanka wajen wuyan nan jinna su ne na ku a ina wannan ba daidai bane kuma zalunci ne kuma fauta ce ba ci balbal ne wallahi a ci balbal ake cewa ko a ci balbal ko mene wuta balbal ne ake cewa bai halatta ba kar mutum ya zo a sana'a sai zai shiga cikin wuta so bai kar mutum ya bari kuma wani mahauci ya rena masa hankali yana ɗebe masa naman sa idan an yi haka an yi in kuma mutum ya zo ya biya mahauci da nama ya yi masa fida alayya ya biya shi da nama to kamar daidai yake da ya sayar da nama cikin abin da ka ba wa Allah ka sayar daidai kake da wanda ya je ya ɗauki fatar sa ya sayar ya sai da fatar ya yi tafani Allah ya sauke to ubangiji Allah ya kai mana kurakuranmu ya sa aljanna mu kuma subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh